يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكك تهك بيبا كوجا مهاتم بياني كيدا كوجا مهاتم بياني كيدا
duk matan su akwai wajen mata kusan 1000 da su akwai sana'a ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai
kuka kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin yawa in dai za su tanadi wani abun da za su yi mana tun daga kamfa nan su yi mana abun dan an tashi kuma an tafi ba su ba mu wannan ban sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne
don me
abin da yasa zai abun siyasa ne
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke ku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya makon da ya gabata hukumar agajin gaggawa ta ƙasa a Najeriya NEMA ta bayyana cewa za ta fara wani gagarumin shirin rarraba abinci ga 'yan gudun hijira miliyan 2 da ke sansanai daban-daban a yankin arewa maso gabashin ƙasar ta haka shirin domin iyali ya tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa da ke da 'yan gudun hijira sama da 2000 domin ganin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati wakilin Masanusa Adamu yayi hira da 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan sansani waɗanda galibin su suka shafe sama da shekaru 2 a wurin daga cikin su akwai wannan uwar gida wadda aka kashe mai gidanta aka kuma barta da 'ya'ya 7
to alhamdulillah ana ba mu abinci uku a rana kuma yaran suna makaranta ana ba su sutura kuma akwai sabulu akwai mai
sunana Hawwa Muhammad na fito daga Niger ne to alhamdulillah dai muna ci muna sha a rana to uku ana mana shinkafa kuma da tuwon masara da tuwon dawa ko wata daya ko biyu haka ana ba mu sa
shi Mama Muhammad Yakubu ya tabbatar da wadatar abinci har da kayan masarufi sai dai ya koka da rashin ingancin abinci cin kasancewar nauyi daya ake ciyar da su
alhamdulillah ka san shi abinci gaskiya bata da inganci me bata da inganci kuka kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin yawa kaga wannan ba daidai bane na biyu tunda na zo nan ban taba gani a bari IDP a dan bashi wani abu da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum
bace
ran da nake ga muka nan mutum ya ce maka common ID din banza kaga wannan macin zarafi ne da lokacin da bamu fito ba ai ko yana gidan shi wani ya ce maka ai kunkoshi wannan dama gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahalan ko ba haka ba
daga cikin yan gudun hijira sama da 2000 da ke sansani na Malkohi sama da 1000 sun samu horaswa na sana'o'in hannu don dogaro da kai daga kungiyoyin sa kai da kuma hukumar agaji ta NEMA kamar su sana'ar dinki saka dinkin hula gyaran sabulu kafinta da sauran makamantansu to amma sai dai rashin jari da zasu so masana'o'in ya Allah san sanonin ko idan sun koma muhallansu na daga cikin matsaloli da suke fuskanta kamar yadda malama Fatima Hassan ta yi min bayani
su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar mana da sana'a nan zasu koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka bawa jari gara ni ce ma da wasu mata mu tara muka je kwanakin baya da muka je kungiyar mata na tarayya a cikin gari aka yi mana koyiswa na kwana 7 mu uku muka koyi dinki aka ba mu keke dinki sannan wasu guda 5 aka ba su abun gyaran gashin da suka koya daya ta koyi sarkan wuya aka bata jari amma a duk matan da suka koya wajen mata kusan 1000 da suka koyi sana'a ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai
samar wa 'yan gudun hijira jari kai tsaye daga hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta NEMA ko daga cibiyoyin samar da rance yana kamar da wuya yanzu shugaban hukumar na jihohin Adamawa da Taraba Malam Sa'adu Bello
kana hakika in ka shiga dukkan sansanonin mu da aka a cikin skill activation center mu wanda ake koyawa mawaka da matasa sana'o'i yau wannan ya faru ne saboda mun lura yawancin su sun shigo cikin wannan al'amari saboda ba su da sana'a kuma in suka koma suna bukatar abun yi don su samu daman zama a ƙauyukan su idan ba su samu abun yi ba gaskiya zai wahala su zama su zauna dindindin a ƙauyukan su yasa hukumomi da yawa wasu sun kawo gudunmawa hukumar bada agaji ta zaka ta tawa ta nema wurin tabbatar da cewa waɗannan da suke zaune cikin sansanonin sun samu sana'o musamman mata kun ku shiga za ka ga wasu an koya musu dinki wasu an koya musu yin man shafawa wasu an koya musu yin shampoo wasu an koya musu yin abin wanki wato sabulu na wanki da dai sauran kuma matasa wasu su an koya musu ayyuka na dinki wasu su an koya musu baba haka mu shi in sun koma ƙauyukan su za su samu sana'a. Ba za mu iya yin komai ba, shi yasa muke jan hankalin hukumomi wanda suke da alaka da livelihood, wato koya sana'o'i wa ɗan gudun hijira. A cikin kwanakin nan wasu daga cikin hukumomin sun amsa kiran mu, kamar UNDP ta amsa kira kuma ta shigo don ta tallafa ma masu sana'ar noma, musamman ta zo da garmunan shanu, ta zo da kayayyaki na adana da abun salon na mata, kuma ta rarraba su a inda mutane ke komawa.
Yara 'yan kasar shekaru 15 sama da 300 ke halartar makarantar share fagen shiga firamare da na firamare a sansanin 'yan gudun hijirar. Ko da lokacin ziyarata na tarar da sun tashi daga aji, na tattauna da Nicholas Samuel da kuma Fatima Hassan, shugabannin 'yan gudun hijirar a sansanin na Malkohi.
Kaga kamar maganar makaranta, a yaran da suka zo nan suka aka daide su ake makaranta, akwai sojojin da aka turo don koyarwa a cikin IDPs din, akwai wanda suka volunteer na kansu, kamar vice na wani ɗaya daga ciki wanda suka volunteer na kansu da shi sakataren camp din namu, suna koyarwa don a takuran da wani ba koyo zo nan yana tambaya, sai wani tashi a cikin yaran yace shi tun da yake bai taba zama makaranta ba, wai yayi makaranta ba, amma ya gode Allah da ya zo nan har yana iya rubutu, yana dan iya turanci. Mutum matasa kuma akwai shirin da muka so a musu, kamar su koyi sana'a, to an ce mana za a kawo sana'a kamar su welder, haka nan su carpentry za a zo a koyar, domin idan suka koma su samu abun dogoro da shi. To anan akwai kalila dai a ciki wanda an ba su keken dinki suna dinki, akwai wanda sun iya dinki suna koyarwa, yanzu a hakan ba za a rasa yara dai ko goma ko sama da goma wanda an koya musu.
Ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery, amma a cikin yara mu anan akwai wayanda sun kai secondary school din, don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary nan a cikin camp. Malamai kamar kyau ne tunda military professors suke koyar, amma yaran da suka wuce inda suke kuma suna zaune a baya har yanzu. Ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan, a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayoyin su can shekarun baya, aka diba aka sa su a makaranta suka tafi waje.
A fannin sha'anin kiwon lafiya na yara da mata, bincike ya nuna sun sami dukkan rukuni na alluran rigakafi, dalili ma da yasa ba a samun barkewar cututtuka a sansanin, kamar yadda Hawwa Muhammad Umar uwar yara biyar ta shaida.
Alhamdulillah ana zuwa ana musu rigakafi, kuma akwai asibiti muna kaiwa ana ba su magani, kuma ciwon ya dan fi karfin su suna dauka suna kaiwa cikin gari.
Muna da asibiti na dindindin a cikin nan, muna zama da Red Cross, samu akwai ma'aikatan kiwon lafiya a nan safiya rana yamma har dare akwai su, amma wanda yafi karfin su akwai inda ake kai mu cikin gari, medical FMC ana kai mu German hospital, banya manya asibitoci dai haka, har ni ma ina so na su ji gajiyar wannan jinya da har tiyata an yi min ina.
Baya ga wannan ba ku taba samun wani barkewa kamar na cututtuka ba?
Babu, ina samai da guda kake nufi ko kenda da sauransu? Babu, dalili shine kullum akwai kungiyoyi ma zaman kansu suke zuwa suke koya mana hanyar kiwon lafiya da tsabtace muhalli da tsabtace jikinmu, ba mu taba kamuwa da irin wannan cututtuka ko dai ba.
Duk da cewa waɗannan 'yan gudun hijira na samun kyakkyawar kulawa, kuma yanzu haka sojojin Najeriya tare da taimakon 'yan banga da kuma 'yan kato da gora sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna da a baya ke hannun Boko Haram, da dama daga cikin su waɗanda na yi hira da su sun nuna fargabar su na kalubale da za su fuskanta wajen sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhallansu. Da farko ga Malam Muhammad Yakubu.
To ka kai mu local government namu ka je ka zubar da mu, ka kai mu kauye a karkashin bishe za mu zauna? To ko ma ya buga tent kamar wannan, ina za ka samu kasuwa, ina za ka yi neman abinci, ina za ka nemi itace? Tun da ka ce nan da kilomita da yamma kamar goza kan kilomita da yamma ka saka fita ba, wannan ba matsala da yamma. In dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga camp nan su yi mana abun, in an tashi kuma an tafi ba ba su ba mu wannan ba, sun je sun bayar a can, to wannan ya shiga teku ne.
Don me
abin da yasa? Zai yi abun siyasa ne. Ka taba ji an ba IDP wani abu an zo an bashi ne? Baya zuwa a hanya yake kayarwa. To in dai gwamnati tana da so ta taimake mu tun muna camp namu wannan, yace to gashi kowa ga abin da za ku je ku gina rayuwar ku da shi. To dan kasuwa wanda zai kasuwa yi kasuwa, wanda zai yi kiwo yi kiwo, wanda zai yi noma yi noman shi.
Sunana Muhammad Bulama ne. To in zan koma na fi so gwamnati ta tana da mun sana'a da zan je yi, a gyara mana wajen da zamu je mu resettling kaman yadda muka kai mana anan.
Na tambayi shugabar mata Fatima Hassan batun nan na kare martabar 'yan mata da mata a sansanin Malkohi.
Ina cikin tsofin zaman nan ban taba gani ba, ban taba ji ba, don in ya faru ma da kinice shugaban su ni za a farata ba taba faruwa, saboda muna da mataki sosai na tsaro wanda ake kula. Muna da lokaci in karfe 9 yayi muna kira light out, maza suna gefe mu, mata muna gefe mu, mace da mijinta na aure kan wannan sirri ne, amma wani cin zarafin mace da ba namijinta ba mu taba samu wannan a sansanin.
To Allah ba hukumomi ikon shawo kan waɗannan matsaloli domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu tuntubi masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da kalubale da 'yan gudun hijiran ke fuskanta. da kuma neman sanin matakan da suke shirin dauka na magance su, musamman ma korafe-korafen da suke yi na karkatar da tallafin da ake turawa da sunan su, da rashin ba su jari bayan koya musu sana'o'i, sai kuma batun ilimin ƴaƴan su da suka wuce makarantun firamare, da kuma mafi muhimmanci sake tsugunar da su a garuruwa da suka kaurecewa. Yanzu dai a madadin wakilin Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu mazaba.